Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a, sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata takardar bayani inda yake bayyana cewa yayi matukar kaduwa da yadda tashin hankali ke ƙara muni a Gaza da kuma kudancin Isra'ila. Ina kira ga Hamas da sauran mayakan Falasɗinawa da su kawo ƙarshen cilla rokoki da sauran take-taken da suke a tsawon kan iyaka, a cewar Antoni Guterres a jiya Asabar. Ya ƙara da cewa dole ita kuma Isra'ila ta kai zuciya nesa don kauce ma daɗa dagulan lamarin. Guterres ya ci gaba da gargaɗin cewa muddin al'amarin ya ci gaba da ta'azzara, rayukan jama'a da dama za su kasance cikin haɗarin gaske, wanda hakan zai kuma daɗa tsananta matsalar jin ƙai a yankin na Gaza. Ƙarshenta ma hakan zai kawo dusashewar goyon bayan hukumar Falasɗinu a yankin. Shugaban China Xi Jinping ya fara ziyarar aiki a ƙasashen Afirka hudu daga jiya Asabar, inda ya isa ƙasar Senegal. Ana kyautata zaton shi ziyarar ta hannu kan yarjejeniyar cinikayya ta bai ɗaya da ƙasar ta Senegal, wadda ke da tattalin arziki mai saurin haɓaka. Tuni dai ƙasar ta China ta shiga saka jari da bayar da basussuka da kuma shiga yarjejeniyoyi da ƙasashen Afirka don baza madahunta da kuma samu kaiwa ga albarkatun ƙarƙashin ƙasa na nahiyar ta Afirka da kuma kasuwannin Afirka masu muhimmanci ga tattalin arzikinta. Mr. Xi zai kuma ziyarci ƙasashen Rwanda da Mauritius da Afirka ta Kudu. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya miƙa hannun sulhu jiya Asabar ga turawan ƙasar, sannan ya ce ba za a ƙara mamaye musu gonaki ba, a wani matakin da ya saba da salon jam'iyyarsa ta ZANU-PF mai mulki, wadda kan ɗauki turawan a matsayin baƙi tare kuma da ƙwace musu gonaki a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya yi kira ga turawan da su kaɗa masa ƙuri'a a babban zaɓen ƙasar da za a yi ranar 30 ga watan Yuli, yana kuma mai masu alƙawarin samar masu da ƙarin gonaki. Mnangagwa ya yi jawabin ne a taron da 'yan jam'iyyarsu ta ZANU-PF ke kira gangamin zuwarcin farar fata, wanda aka shirya da zummar samun ƙuri'un turawa waɗanda mutumin da Mnangagwa ɗin ya gada, wato Robert Mugabe, kan kira su matattun cikinsu ne kaɗai ke da amfani. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce shugaban Rashar Vladimir Putin da kuma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron sun yi magana ta wayar tarho jiya Asabar kan batun haɗa hannu wajen ayyukan jinƙai a Siriya, kwana guda bayan da ƙasar ta Faransa ta tura magunguna na wajen tan 50. Ƙasar Faransa ta tura kayan magungunan ne bayan da ƙasar Rasha ta amince za ta taimaka da jigilar kayan agajin zuwa wuraren da ke hannun gwamnati a gabashin Guta, wanda wuni bayan garin da mashku ne da ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawaye har zuwa cikin watan Afrilu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ma sun tattauna kan yadda za a bullo ma matsalolin jin ƙai a Siriyar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da matsalar cutar ƙanjamau ya yi gargaɗin cewa akwai matuƙar matsala kan yadda ake ɗaukar mataki game da cutar ta ƙanjamau a duniya baki ɗaya. Rahoton ya ce har yanzu gabashi da kuma kudancin Afirka ne suka fi fama da cutar ta ƙanjamau, inda kashi 53 cikin 100 na masu cutar ƙanjamau a duniya da kuma kashi 45 cikin 100 na sabon harbuwa duk a nan suke. Rahoton ya ce a shekara ta 2017 kawai ma mutane wajen 800 ne suka kamu da cutar a gabashi da kuma kudancin nahiyar, kuma mutane kimanin 380 ne suka mutu da cutar. A kasashen Mozambique da Afirka ta Kudu da Tanzania ne aka samu fiye da rabin sabbin kamuwa da kuma mutuwa sanadiyar cutar a bara. Gwamnatin kasar Afghanistan na kan nazarin ko ta sake shelar tsagaita wuta da Taliban a lokacin hutun sallah na gaba, a cewar wani mai magana da yawun shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a jiya Asabar. Ganin yadda mutanen Afghanistan da ma shugabannin addinai ke marmarin hakan, kuma ganin yadda abin ya yi amfani a baya. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, mu assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya.
Good morning class.
Good morning class.
How are you?
Muryoyi da kuka ji na ɗaliban ne daga makarantar firamare wani ƙauye da ake kira Waila a jihar Katsina. Za mu kawo muku rahoton ziyarar da wakilin sashen Hausa Zahraddin Sani Funtuwa ya kai makarantar. Yanzu za mu gazaya jihar Kaduna a gundumar Doka, inda hakiminta Alhaji Bala Muhammad Tijjani ke jinjina al'umar gundumar saboda yadda suka amsa kira suka rungumi ilimin zamani, musamman wajen ganin ɗiyansu mata ba a basu a baya ba. Alhaji Tijjani ya bayyana haka ne a hira da yi da wakilin sashen Hausa a yankin Iliakure.
Hasali ma kusan in ce ina ganin mu ne kaɗai ƙaramin hukumar da za ka gani nan kusa da take da makaranta guda gudan primary school, wanda yake an ware ta musamman saboda yara mata, ba ta nisa daga inda muke a nan. Idan ka tafi nan a Mudubello Stadium za ka ga wani waɗansu makarantu haka a jere, a ciki akwai makarantar da aka ware ta domin musamman saboda yara mata. Kuma abin alfahari ko kuma abin da ne zan ce ci gaba ne mu a gare mu shine, kusan mutanen wannan gunduma na da karamin hukuma namu na Kaduna ta Arewa sun karbi maganan ilimi da muhimmanci kwarai matuƙa. Don kusan in ce abin da Bature yake cewa enrollment rate dinmu ya dara na dukkan sauran gurare da zaka tarar. Kusan mu muna da abin da ake cewa a Hausance kusan kashi 99 na sanya yara makaranta a wannan gunduma ta. To kuma kusan wannan abin idan ka buɗa shi ka ƙara faɗaɗa shi a cikin ƙaramin hukumar namu gabaki ɗaya, inda muke da gundumomi guda uku, kusan za ka ga cewa akwai kusan wani abu makamacin irin wannan ta fannin ilimantar da yara gabaki ɗaya, wanda ya haɗa da ilimantar da yara mata su kan kansu.
Kamar menene za ka ce ya kawo wannan cigaba?
Eto, abubuwa da dama sun kawo ko kunci sun taimaka wajen kawo irin wannan cigaba. Na farko, irin yanayin mutanen da suke cikin ita wannan ƙaramin hukuma da ita gundumanta. Idan ka lura ka tsaya ka yi nazari ka lura da kyau irin mutanen da nake da su a cikin gundumanta, mutane ne waɗanda yake kusan in ce mutane ne gugaggu, wanda su ma kansu sun ɗan samu ilimin bokon su san gaske. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, akwai yanayi na gogewa shi kan kanshi, mu'amala na yau da kullum wanda ake yi na zamani, wannan shi kan kanshi har da wayar ma mutanen gundumar da kuma ƙaramin hukumar kai na fahimtar muhimmancin ilimi gabaki ɗaya, musamman ma ilimin yara mata. To sannan kuma abu na uku, kasancewan mukan kanmu shugabannin al'umma ba mai kasa guba ba, mun dinga fita muna jawo hankulansu muna masu huduba da nasiha akan cewa su rungume ilimin yara mata su bashi muhimmanci, kuma Allah cikin ikonsa ya sa suka karbi wannan kira da muka musu, suka amsa kiran kuma suka runguma abin suka yi abin da ya kamata. Ina ganin waɗannan su ne muhimman dalilai ko kunce abubuwan da suka taimaka. Ba zan ce su kaɗai ba ne ba, da akwai sauran abubuwa ba, amma dai waɗannan su ne dai muhimmai ne da zan iya fahimta cewa su ne suka kawo wannan cigaba ko nasara da aka samu.
Akwai wasu yankuna nan kusa da kai watakila, ko wasu iyaye da watakila suna bukatan ƙarin haske akan dalilin da ya sa za su bar ‘ya’ya mata su je makaranta, ba lalle a cikin gundumanka koko a jihar Kaduna ba, wani irin kira ne kake da shiga irin wayannan?
Lalle babu shakka abin da ka faɗa gaskiya ne. A makotanmu gundumomin da ke makotaka da mu akwai irin waɗannan matsalolin. Wannan shi ne dalilin da ya sa na kawo maka ƙididdiga na alƙaluma na kwatanta misali da gundumata da sauran gundumomi da ke makotaka da mu. Inda hannu ke gaya maka cewa idan ka ɗauki ƙididdiga da alƙaluman da suka nuna yawan yaranmu da suke zuwa makaranta, ka kwatanta shi da na sauran gundumomin da ke makotaka da mu, za ka ga cewa mun ƙara su. To, wannan babu shakka haka yake. To, amma kuma hakan ba hujja ne ba na cewa to dan mu riga mun gyara gidanmu, sauran gurare kuma ba haka ba ne ba. Musamman ma ni kamar ni da nake nan tsakiyar garin Kaduna, inda yake nan ne tushe nan ne cibiya kusan dukkan wata gunduma da aka kirkira a cikin Kaduna ta kudu da Kaduna ta arewa daga ƙasa na aka kirkire ta. Kafin a kirkira waɗannan gundumomin, nan ne uwa, nan ne uba, nan ne cibiya, nan ne komai. Waɗanda suka rike wannan kujera da nake rike da shi kafin ni in hau kan kujerar nan, kusan su ne iyayen al'umman Kaduna gabaki ɗaya. Don haka har yanzu ina nan akan wannan kujera da turba, abin da na gada ne, kuma nauyin yana na har yanzu har kuma kwanan gobe a kaina. Duk da yake an kirkira hakiman wasu, an kirkira wasu gundumomi a cikin ƙasar Kaduna. To, kirana, babban kirana a gare su shi ne su fahimci cewa duniya ta canza, kuma a halin yanzu irin tafiyan da ake yi babu wata ƙasa da za ta ci gaba sosai ka'in da na'in idan ba ta rungumi dukkan wani nau'i na ilimi ba, musamman ma ilimin yara mata. Bature mutum ya ce wai you educate a girl child or educate a woman and you're indirectly educating a nation. Bi ma'ana abinda wannan kalma take nufi shine idan ka ilmantar da ya mace tamfar kaman ka ilmantar da al'umma ne gabaki ɗaya, domin ita ce take kula da yara da ‘ya’ya, ita take haihuwan yaran da kula da su tun suna ƙanana har su girma su zama mutane da sauransu. Idan ta zanto ba su da ilimi, to ka ku ga ashe da akwai kyakkyawan yiwuwan cewa ‘ya’yan nata ma ba za su taso masu ingantaccen ilimi ba. Amma idan har ta zanto tana da ilimi, to da akwai kyakkyawan yiwuwan cewa ‘ya’yanta ma za su taso yin nagartattu masu ilimi da kuma fahimtar mene duniya ke ciki. Ko a wannan ma kawai ka tsaya shi kan kanshi ya ishe ka ishara, ya ishe ka fahimci muhimmancin ilimin ‘ya mace. Sannan ga ayyuka ko kunce sana'o'i daban-daban na zamani wanda yake yanzu rashin ilimin ‘ya mace zai iya hana samun ci gaba da haɗin kai irin yadda ya kamata. Misali zan baka, da dama nan mukan ga mutanenmu sai su zo su ce wai su dalilin da yasa ba sa barin ‘ya’yansu matansu suna zuwa asibitoci saboda mafi yawanci likitocin duk maza ne. To, idan muku bar ‘ya’yanku mata sun tafi sun je sun yi karatun boko ba, koko sun yi karatu sun samu ilimin, ta za a yi su zama likitocin har da za su je su duba matan naku? To, ashe anan kaga kawai kafin ma in baka sauran misalai wanda yake ba za a iya lissafa su ba, ba su da iyaka. Muhimmancin ilimin ‘ya mace ya riga ya fito da kanshi, ya kuma bayyana kanshi da kanshi.
Haka ita ma ƙaramar hukumar Huntuwa a jihar Katsina tana alfahari da farin cikin ganin yadda jama'ar yankin suke amsa kiran saka ‘ya’yansu makaranta. Sakataren ilmi a ƙaramar hukumar Alhaji Mutari Magaji, wadda ya bayyana ka hira da yadda wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa, ya ce shekaru uku ko fiye duk shekara ƙaramar hukumar tana samun ƙarin yara da ke shiga makarantun firamare. Da farko ya yi magana ne kan hali da ilimin firamare yake a wannan yanki.
Mu da yake a ciki muka tsoro, a ciki muka tashi. Mun ga juyi-juyi kala-kala, mun ga abubuwa kala-kala, amma zahirin gaskiya yanzu an fi samun ingancin abubuwa fiye da da. Da akan yi sai ya rika nuna sai mai uwa a gindin murhu, sannan ake yi mu abubuwan. Amma yanzu shancanta ake bi waye yake da bukata abun a je a yi mashi. To, kuma da aka fahimci cewa kuma ko ina na da bukata, to haka nan ake watsawa kawai ko ina ana yi. daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu na san a karamar hukumar huntu akwai wajen makarantu 20 da aka gyara kuma duk inda aka gyara zaka ga an saka musu abun zama da gyara duk inda aka samu zaka cewa an gyara shi kuma gyaran yana jawo hankalin iyayen yara da su kansu yaran kaga suna kokari su yi maga su zo makaranta suna zama suna da sha'awa wanda sha'awa ta jaza su ma kansu malaman sun samu sha'awa na aikin koyo da koyarwa a koyo cikin zama suke tunda an yi kokari an ƙara malamai girma an hada na shekara 3 gabaki daya an saki yanzu kuma ana kan hanyar sakin na wata shekara 3 an saki na 2015 da 16 da 2013 da 14 da 15 yanzu kuma za a saki na 2016 17 da 18 saka ana cikin kan hanya ana yi kuma ana bada kayan aiki gurgurdan hali akai akai za a aika mana cewa a je Katsina dauko kayan aiki za mu je mu dauko kuma za ka ga shi
ya karin yara in ce irin yawan su a makarantun nan naku ne
a shekaran nan uku da suka wuce to duk shekara muna samun karin yawan yara kaman ba rawacin na samu na zo na tara akwai yara 10,000 da wani abu a aji da shekarar da ta wuce sai na samu 10,015 da wani abu lamba ta karu a yanzu kuma yadda muke ciki ina da wajen 10,017 da wani kuma ba a gama dauka ba da yake gwamnatin makarantu na gwamnati ne kuma musamman a kauyuka to duk sadda aka kawo gaskiya muna amsa ba mu cewa mun rihe dan kada a hushi a koma kuma sadda muke nema a hana mu
to wadannan hanyoyi kuke bi domin wayar da kan iyaye domin sanya yaran su makaranta
muna bi muna amfani da SBMC muna ba mutane hakuri muna nuna musu muhimmancin karatun nan musamman na ilimi mata suna kokari suna turo yaran to duk sadda muka samu to muna cewa headmaster din su ansa su samu su yi musu bita na dan abin da suka rasa baya domin su zo su yi daidai da waɗanda suka riga su zuwa a ci gaba
idan muka koma baya a bayanin da kai mun kai maganar cewa ana kiran ku domin ba ku kayan aiki waɗanda za ku rarraba ma dalibai da kuma malamai to ta kuke rarraba waɗannan kayayyaki ganin cewa makarantun nan a yadda kai mun bayani suna da yawa akwai wani fifiko da kuke ba wasu makarantun koko ya dai abun yake
eh muka tsaya mu dubi yawan makaranta da yawan dalibanta da su ne muka rarraba kayan aiki mu duba misali makarantar da take da yara 500 ko 700 ba za ta daidai da aya ko san babu inda ke da yara 3,000 so aka boyan abun nan yawan yaran da yawan malaman shike samu ga cewa eh nan makarantar ga abin da ya kamata a bata nan ga da za a bata so in muka kasa sai ka alsahin ya zo mana daidai yawan abin da aka bamu mun raba shi daidai wadai dan Allah
ya zaka kwatanta mu sararo ingancin ilimi a lokutan baya idan aka da na yanzu
ai yanzu ai baka ma ai sai dai kai ayi magana amma ai bamban abun nan gwajin ai ba ma lokacin gwajin nashi domin yanzu kamar yadda Allah ya taimake mu wani tsari da yazo wanda ake ce mu Jolly Phonics ya shigo an yi an zaunar da malamai an koya musu yanzu abun in ka je makarantu kaga yadda ake koyarwa musamman kananan azuzuwa abun sai ya baka sha'awa sai kaga cewa kai da ka zo ziyara ma kaman kada ka tafi ka tsaya kai ma'aikatun da kai
wato kana so ka ce mani malamai su ma suna samun horo kenan
sun samu horo kuma sun am horon ya sun amshi horon kuma su kansu sun ji dadin horon sun yi sha'awar shi
suna amfani da shi
suna amfani da shi ba wai dan kudin da za a ba su ba su ga wani lokacin ma haida muka kewaya suna tsammanin kamar cewa wannan abun kadai aka ce a koye su muka ce a'a sai lokacin da aka zo da darasin Hausa ko na Turanci shine aka ce a koye da wannan su yi hakuri su bi a hankali domin kowa dan samu amma tsakani ga Allah wannan karan abun sai dai godiya godiya ga Ubangiji subhanahu wataala da ita gwamnatin musamman shi gwamna Allah ya sani a cikin zuciyar shi ba mu dai buda muka gani ba amma da yawa dan Adam ya ce labarin zuciya a tambayi huska so daga cikin abubuwan da yake yi na aikace aikace zaka tarar da cewa har a cikin zuciyar shi abin da yake nihi alheri ga al'umma jihar Katsina yana bakin kokarin shi yana yi yana ta dorawa so zaka wani yazo yanzu ya ce wai a auna da abubuwan da aka yi baya lokacin awo bai ba kamar yadda nake cewa nan inda muke zaune da kai in yaro dan shekara 3 yazo ya kashi ba za mu mamaki ba amma dan shekara 8 ko dan shekara 6 in ya kashi nan gon abun mamaki ne dole ya bata rai a yi mafada
har yanzu dai muna jihar Katsinan inda har yanzu Zaraddini din zai mana jagora zuwa ziyarar da ya kai a makarantar primary ta Waila
masu sauraro gani a wata makarantar primary mai suna Waila Primary School dake a kauyen Waila a karamar hukumar Kaita malam koya sunanka
Abdulrashid Muhammad Yandaki
kai ne shugaban wannan makaranta wato headmaster
ni ne headmaster na wannan wuri
koya zaka yi min bayanin wannan makaranta tun kafar
wannan makaranta dama akwai ta ana ce mata ECCD Waila mutanen community suka hadu suka dangina ta daga can cikin lungu muna godiya Allah ya saka da alkhairi aka zo aka yi mana one in block din ga can kana kallo under UDE project aka yi mu kwara da yanzu kuma aka zo aka kara mu wani kuma guda biyu kenan
ace can take a Lungu ko ya yanayin ta yake a
inda azo su aji ka a masallaci ma muke mu
misali inda ake sallah
ake sallah nan muke dan squatting da yaran mu muna karatu
to karatu maganar ci gaba wani irin ci gaba aka samu a ita wannan makaranta
ci gaba da zamu lokacin da aka bude ta na yara 45 ne 22 mata 23 maza amma yanzu maganar da muke da kai makarantar na kwata-kwata shekara ta uku amma yanzu muna da yara 500 har da 30
to yaya yanayin azuzuwa yake a halin yanzu
a azuzuwa alhamdulillah ga sun da kana kallo komai sabo
kai magana ga wani gini can to ko zamu je can in ga yadda abun yake
good morning class
good morning sir
how are you
to gani a cikin aji daliba yaya sunanki
Halima Tafiya
nan aji nawa ne
aji uku
wadanne darussa ake koya muku
ana koya muku math da turanci
daga cikin su ne yafi burge ki
duka
dan kika gama makaranta me kike so ki zama
malama
domin me
koyan ma yara
menene sunanka
fara dan
wannan wani aji ne da can kuna da kujeru kuwa
a'a
sannan me kuke zama
ƙasa
yanzu kuna zaune akan kujeru da tebura ya kuke ji yanzu
da yake ala
kuma menene sunanka
Ajira Adam
da wani darasi da wani darasi ake koya muku
math english turanci arabic
to gani kuma tare da malamin da yake koyarwa a wannan makaranta
sunana Abubakar San danka ba nan aji uku ne a 3a da darasin lugal larabci ce wa dinin islamiyya
to malami ya kake ganin yanayin koyar da yara a wannan makaranta
alhamdulillah suna kokarin gane harshe na larabci gwargwado ya muna koyarwa cikin jin dadi daliban mu sun rage mu cinkoson su da suna cinkushe yanzu kuma mun samu karamcin cinkoso ba cinkoso ko ina malami ya shiga inda yake so yayi darasin shi kuma ya gyara cikin lokaci guda kuma ya rasu kanci
da ta bangaren kayan aiki misali littafi da su abubuwan rubutu wani bayani zaka yi mun
alhamdulillah gurgudo su ma akwai littattafai alhamdulillah su ma akwai gurgudo allima alhamdulillah muna da wadataccen allima
bangaren haƙoƙi wato in ce irin biyan albashi kuna samu akan karo kuwa
alhamdulillah gaskiya hakokin mu muna samu hakokin mu akan kai inda dai promotion dai yanzu kusan kowa an yi mishi tarin girma ba yanzu kuma yali agreement shi ma an ba kowa wannan kuma sannan albashin mu yana zuwa kan kai insha Allah wannan watan ba amma kowa yanzu ni kusan dai bani bin kodai yanzu
din sarrafin tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Nigeria
Daya daga cikin matsaloli da ke hana ruwa gudu ta fuskar ilimi a kasashe masu tasowa har da batun talauci, wadda ke sa wasu yara zuwa makaranta don yunwa. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba cikin shirye-shirye da muka gabatar, kun ji rahotanni kan shirin ciyarwa tsakanin gwamnatocin tarayyar Najeriya jihohi da watakila ƙananan hukumomi. Rahoto da muka samu yanzu haka daga jihar Kebbi na nuni da cewa shirin ya kai ƙaramar hukumar Jega. Inda mahukunta suka yi taro domin ƙara ilmantar da jama'a kan shirin kamar yadda wakiliyar sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana
da yake jawabi a wajen taron sakataren ilimi na karamar hukumar mulki Malam Abdullahi Halidu Jiga ya nuna godiyarsa ga gwamnatin jihar Kebbi saboda shirin da jihar ta bullo da shi ya kuma bayyana irin alfanu da ke tattare da shirin kamar haka
federal government ta yi wannan domin taimakawa ga ilimin primary school na ciyar da primary 1 ma'ana aji 1 da aji 2 da aji 3 gwamnatin wannan jihar Kebbi ta zabi wannan ciyarwa saboda yara za su samu karin lafiya wani lokaci idan yaro yazo za ga yaro na amai saboda babu abinci ga wasu mutane amma in ga ciyarwa ababe za su kyawo yara za su samu kare gani karatu domin in babu abinci karatu zai yi abu ne mai ya ciyarwa na taimakawa ga yara su watan su je makaranta don idan yaro ya san cewa akwai abinci a makaranta duk da yake shi na gurin ya je makaranta don yara sun je makaranta ba su komawa gida sai an tashi kun gani kenan cewa aje gida a dawo ba ta so ba wannan ciyarwa na taimakawa wajen aikin gona domin ana so a kowane gari a yi amfani da irin abinda suke nomawa kamar tumatu da alayyahu tattasai da kuma sauransu ba ka dauko ta tasiri daga wani gari zuwa wani, ana so garin nan dai ka sai shi. Kunga an taimaka kenan. Mata za su samu aikin yi na wajen dafa abinci. Ina shaida muku kowane ya tashi tsaye wajen ganin ya gabatar da abin da aka dora masa na ciyarwa. Domin Ministry of Education tare da SUPEP sun shirya team wanda zai zagaye. Ba an ba abu haka nan ba. Wannan team ya kunshi Ministry of Education, team ɗin da za a sa su yi zagaye, da SUPEP, da Ministry of Agric, da Health, da Budget, da Information, da Women Affairs, da kuma Commerce. Kuma saboda wannan aikin ya gudana, an shaida ma kowane chairman na local government ya ba da taimako kamar haka. So bayar da kwanan abinci ga yara, so bayar da uniform ga masu dafawa, so bayar da abin dafawa abinci, ma'ana menene kenan ya tuka ne ko? Ku san cewa wannan program na federal government ne. Za a ciyar da yaro akan naira 70 kuma za a biya ku a account a kowane wata.
Shi ma da yake jawabi wajen taron, Alhaji Ismaila Umar, wakilin shugaban karamar hukumar mulki ta Jiga, shi ma ga abin da yake cewa
wannan rana ce ta farin ciki a gare mu baki daya, da yake Allah ya gwada mu da lokacin za a zo a ciyar da yaro kamar yadda ya kamata. Duk wanda ya sani shekara 50 da sun ka wuce an ciyar da mu a primary school kuma kyauta, an ba mu abinci, an ba mu madara, an ba mu alkama. Duk wanda ya shekara 50 sun kuce sun san haka. Don haka muna kira ga mai girma gwamnati da shi ainihin shugaban kasa, Allah ya saka musu alheri. Allah ya saka musu alheri. Sannan magana ta biyu, ina son jawo hankalin su waɗannan masu ciyarwa da don Allah su ji tsoron Allah. Su ji tsoron Allah, su ciyar da ɗiyan nan namu da jikokinmu kamar yadda an ka ce. Domin wannan program ina ganin somawa ne. Idan Allah ya sa an ci gaba, an samu nasara a kai, za a ci gaba, za a ƙara kila kamar madara ko sabuwar garinmu. Saboda haka shi a primary school shi a tushe shi a grassroots na education. In babu primary school gaskiya an ce ai karatu a primary school kamar da ake halin yanzu, abin ba ci gaba gaskiya. Amma wannan abin da aka kawo muna, muna fatan Allah ya saka musu alheri. Allah ya saka musu alheri. Magana ta biyu, lokutan da an kasa na ciyarwa, ba sani ba ciyar guda ne ko biyu, ba sani.
Breakfast.
Breakfast na ci guda ne, amma don Allah aishi kamar da ya kamata, ki tsoron Allah. Sannan kuma jigilowa gamban kamar da aka bukata, insha Allah za mu ba da abubuwan da aka ci kamar isin tukani da sauransu, insha Allah za mu ba su.
Su ma waɗanda suka halarci taron ba a basu a baya ba wajen bayyana farin cikinsu game da shirin. Na farko ga
sunana Alai Musa Fari Maimai, shugaban majalisar malamai na reshen magaji. Wannan taro dai gaskiya mu mai farin ciki da wannan al'amari na alkhairin da an ka nuna za a gudanar suwa ga waɗannan ɗalibai. Gaskiya wannan shiri wanda an ka shirya suwa mai farin ciki, kuma muna godiya. Sannan kuma insha Allah rabi nan je gada, in Allah so ya yadda, za a yi kokarin hakewar amana da kuma alƙawalin da an ka faɗi. Insha Allah duk abin da bai saba ma shari'a ba za a yi shi nan in Allah.
Sunana Sanusin Daudu Jega, a Dangaladi mai harcin na Jega. An gaice mu nan game da sha'anin ciyarwa ga ƴaƴanmu ko jikokinmu. To alhamdulillah, da farko mu da muka ji wannan bayani aka kuma samu cikin waɗanda za su ciyarwa, mun yi farin ciki, kuma mun jinjina ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. Matuƙa muna roƙon Allah subhanahu wataala shi dore wannan gwamnati akan nasara. Allah shi dora ta akan nasara ta jiha da ta tarayya. Allah shi ba shugabanmu lafiya, shugaban Muhammadu Buhari. Hakikanin gaskiya mun yi godiya, farin ciki ƙwarai da gaske, musamman idan an fara, musamman da aka ba mu dama a ce mu da kanmu za mu cire wa mun ba hidi masa ko wani daban shi jeshi ba. In Allah ya so za mu yi ko mu ci riba ko kan mu ci riba, za mu yi bilaki kuma za mu gargadon abinda Allah ya ba mu. Muna fata Allah shi taimake mu, shi taimake wannan gwamnati ta jihar tarayya.
Maryam Atto Muhammad, Murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri.